لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الفاتح القاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ نهدينا لهذا المحضر فالفاتح بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amuna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara rayuwar mu ta kawo wannan rana ta juma'a saboda mu ci gaba da karatu wannan littafi na Nisful Asfar na Sheikh Muhtar Al-Arabi Al-Mu'min Ash-Shaqiqi wanda sharhi ne na littafin Al-Aqdari wanda yake magana akan ibada to satin da ya wuce a mun gabatar da karatu ne a cikin wannan shimfiɗa kamar yadda muka sani muna gabatar da wannan karatu ne a babban masallacin juma'a na anguwar madaki da ke jihar Gombe a Allah ya taimake mu a cikin wannan abin da za mu karanta kuma Allah ya sa mu amfana a mun kwana a shimfiɗa inda malam yake magana cewa wa aslu amwalin nasi da cin dukiyar mutane to shi cin dukiyar mutane ba tare da daɗin ransu ba a sata yana ɗaya daga ciki kwace yana daga ciki sane da kuma fashi da makami duka suna cikin wannan al'amari ɗin da kuma cin dukiyar marayu mutum ya ɓarnatar da dukiyarsu ma'ana ba tare da wani haƙƙinsu ba to duka wannan yana daga cikin ɓarnata dukiyar mutane ba tare da haƙƙinsu ba to wannan yana nuni a kan cewa mana a daina ɓarna da dukiyar al'umma mana mutanen gwamnati kenan duka wannan yana daga ciki za ga wasu masu hukumomin hukuma mana wanda suke riƙe da mana matsayi a gwamnati suna ɓarnatar da dukiyar mutane daga su da 'ya'yansu da 'yan uwansu kawai suke amfana da shi kuma bayan sauran mutane wanda suke cikin al'umma to duka wannan mutum ya kiyaye akan wannan al'amari lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan wannan al'amari har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يركب الدابة من طيء المسلمين حتى إذا أعجب ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من طيء المسلمين حتى إذا أقلعه رده فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي منا للي دون الإيمان إذا الله دارنا اللاهرة تكدي لو كيوانا أبو دغتكين دوكي يوم مسلمين بيت المالي mana kare ya hawata dabba daga cikin dukiya mana dabbobi na baitul mali ko kuma misali a ce yanzu motoci na gwamnati da sauransu ka dauka kana amfana da shi maimakon gwamnati mana kai kana yau gwamnati ne aiki to ya kamata sai ka kiyaye dukiyar al'umma da kuma dukiyar gwamnati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya imani da Allah da ranar lahira to kada ya dauri ga ya saka ta cikin baitul malin musulmai sai da yardansu kuma sai da yardan wannan al'umma din to duka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa ne akan wannan al'amari sannan mala ya sake cewa balla ya juzu an ya kula mala adun walau kana sharikatin hayatihi mana wa ummu auladihi qala ta'ala fa yadibna lakum ay shay'in minhu shay'an nafsan faqulu ani amriya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hanzu ne litafi yana cewa da halatta mutum saboda yana ganin yana da mata tana da hali ya dinga daukar dukiyarta yana barnatarwa yana ci saboda tana karkashin sa to duka wannan yana daga cikin zalunci kada ka dau dukiyarta dan tana matarka ko ka karbi bashin ta in ka ci kawai ka ci banza to duka wannan yana daga cikin barnata dukiyar bayi dan haka har ma an Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wai ibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kulu wa ni amariya amma idan ta dau wani abu daga ciki mana ko sadakin ta ko wani abu ta dauka ta sariya ta ce na baka wannan ka rike to shikenan sai ka ci wannan ba wani abu amma ka dau dukiyar ta mana kudin ta ko ka ce ki bani bashi ka karba ka ne ka ci ka ci banza baraka biya ta ba to duka wannan yana daga cikin zalunci irin wanda aka hana mutane kada su barnata dukiyar mutane sayan akala mala fa huwa min al-badil alladhi la yajuzu an yaf'alahu illa zalim idan ya ci dukiyar matarsa da barna to wannan da ya halatta ba wani ya aikata wannan abu sai dai in azzalimi ne to zalimi kuma dama zai iya zaluntan kowa bai damu ba Allah yana cewa wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukam taqulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala yace kada ku ci dukiyan mana dukiyan ku a tsakanin ku da barna da sauran ku dinga tafiya da zuwa wajen kana iba kana kaiwa mana hukumomi ko da ka kai kara gun wani ka dinga daukan kudi kana kai cin hanci kana bayarwa saboda ayyuka wani kaza to duk wannan kada jama'a su tashi su dinga cin dukiyan sashi bil ismin mana da zunubi wa antum ta'lamun alali kun san cewa wannan abun zunubi ne ka dau dukiya kana barnata na mutane wanda ba naka ba duka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to wannan karshen karatun mu ne na wannan sati da ya wuce to gabar da zamu shiga shine al-aqlu bish-shafa'ati ci da ceto shi ci da ceto shine kamar misali ka tsini mana kai wa wani mutum wani taimako mana dole sai an bi ta gunka ne a samu wannan abun sai ka ce to amma zan taimaka maka zaka samu abun amma sai ka bani kaza to wannan kaga ya zama kaman cin hanci kenan to wannan shine ake magana ci da ceto babu ta hanyar da zai samu wannan abun sai an bi ta wajenka amma sai ka ce amma ni sai an bani kaza sannan zan yi to kar kai wannan duka wannan an hana laqad talaba ash-shari' lakin min al-muslim badl asbab ash-shafa'ati li mutajiha duka wannan ana ne a shi ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya sanya mana hukunci na shari'a ya nema ga musulmai ya mana ya fadada gurare da za a taimaki jama'a ba tare da sai an karbi dukiyar su ba an gane ko wa zalika fil umuril mubahati allati la tukhalifu ash-shar sannan ta hanyar da ya halatta a yi ta hanyar abubuwan al'amura da ya halatta a yi wannan al'amarin ba tare da an saba wa shari'a ba walaysa fi hadarun alal ibadi kuma bai zamo za a cutar da bayi a cikin wannan al'amari ba to idan dai aka ce wannan al'amari dole sai an bi ta hannun wani sannan abin nan yayyu to kai iya kokarinka kai Allah zai baka ladan abin da kai har ma Allah tabaraka wataala yana cewa man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah tabaraka wataala yake cewa man yashfa shafa'atan hasanatan duk wanda yayi wani ceto ceto mai kyau mana yadda aka bi ta hanyar sa aka samu wani alkhairi mana a ce to in dai abu kaza kuke so to ku samu wani ya muku jagora za a samu to idan yayi jagora aka samu wannan abun Allah ya ce to ladan sa yana nan akan wannan abun da yayi na samun lada din sannan kuma duk wanda yayi ceto mummuna mana ya ce ai in ba bani kaza ba to ba zai yi ba to shi kuma wannan wanda kace sai ya kawo kaza din bai da shi to yanzu ya za a yi shikenan sai ku tafi kawai ni ba zan yi ba to wannan abin da kai in abin ya sukuce alkhairi ne har ya sukuce ya rasa shi to lallai zunubin wannan al'amari yana nan a kanka Allah ya ce dole mutane su tsaya su yi wannan ceto saboda Allah tabaraka wa ta'ala kuma kada ka sa cewa sai an baka wani abu sannan ka samar da wannan al'amari din to duka wannan yana nuna cewa a kula da haƙƙin mutane a taimakawa bayan Allah saboda su bayan Allah iyalan Allah tabaraka wa ta'ala ne babu mutum mai daraja kamar wanda yake taimakawa iyalan Allah tabaraka wa ta'ala mana su ne halitta. Har ma hadisi ya zo daga Abi Musa al-Ash'ari yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza ja'a sa'ilu aw ilibat ilayhi hajatun, idan wani mai roƙo ya zo shi yana neman taimako ko kuma yana neman wata bukata a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah zai ce ishfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku taimaki wannan mutum, ku cece shi akan abin da yake nema, tujaru za a ba ku lada, ma'ana za ku samu lada, sannan Allah zai hukunta abin da ya hukunta a bisa harcen annabin ku abin da ya ga dama. To wannan hadisi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi, lalle idan kana da hali to taimaki mutum ba da ba tare da sai ka karɓi wani abu nashi ba. To duka wannan yana nuna cewa lalle mutane su tsaya su yi taimako saboda Allah tabaraka wa ta'ala. Har ma mana sayyidina Umar yana cewa sahabbai yana ce musu, yana cewa wani iyyaka wal hadiyata fi sababi shafa'ati fa inna zalika min as-suut. Sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ina maka kashedi da karban na goro a hannun mutane don kai musu wani taimako, eh to wannan din yana daga cikin cin hanci da rashawa. As-suut shine kaman cin hanci, ya zama kenan koda misali an baka appointment later ka ba wani, ma'ana ka ba mutane cewa zaka sama mutum aiki, sai ce to wane kana da takardu, yana da takardun NCE ko degree, to aiki ya samu amma sai ka ban naira 100,000 nawa ko kuma 50,000 ko kuma ka je ka nemo abu kaza ka kawo. Alhali kuma gwamnati ta ba da wannan abun ne, ta baka vacancy ka je ka bayar a sama mutane aiki, amma sai ka dinga ji sai ka karɓi kuɗin goro sannan ka sama mutane aiki. Dukan wannan cin hanci ne da rashawa, abinda kuma ya ɓata wannan ƙasa gaba ɗaya kenan. Wannan correction ɗin nan ba ƙaramin mama ba ƙaramin baya ne da ƙasa ba. Duk ƙasan da ya kasance ana mata cin hanci da rashawa, to insha Allah za ka ga albarkan ƙasan Allah sai ya cire ta. Shi yasa mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anallahu ar-rashi wal murtashi min hukum. Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah yace Allah ya tsinewa mai bada cin hanci da kuma mai karɓan cin hanci. So kaga duka babu wanda ya fita a ciki kenan. To duka wannan ya kamata mutane su kiyaye su bi dokokin Allah tabaraka wa ta'ala. Wata rana sayyidina Umar ya tura wani sahabi, lokacin mulkin sayyidina Umar din ne, ya tura shi ya je yayi gwamna a wata ƙasa. Daidai da ya yi aiki ya yi kyau, ya misali ya ce masa ya yi shekara uku ko shekara biyu ko shekara huɗu, ya za a yanka masa da wasu shekaru in ya yi sai ya dawo. Daidai ya yi aiki ya dawo, da ya zo dawowa sai mutanen wannan gari ɗin sai suka tara masa dukiya mai yawa saboda sun ji daɗin mulkinsa, da riguna manya-manya da dawakai da miye aka haɗo shi da shi aka rako shi Madina. Aka zo sayyidina Umar ya ce wannan fa, ya ce amiral mu'minin da wani sun bani ne, ya ce wane, ashe kai azzalumi ne, ya ce kawo mu ga kundin mulkin naka mu gani. Ya duba ya ce mulkinka ya yi daidai, amma wannan me yasa lokacin da kake Madina ba su aiko maka ba? Cikin biyun ɗaya ne suka baka wannan, ko ka karkatar musu da wani hukunci wanda suka ji daɗi a ransu, ko kuma suna so idan an ka koma a sake dawo musu da kai ka musu wani hukunci na sauran zuciyarsu? Ya ce ashe kai azzalumi ne, sai karɓi dukiyar sai ya sa ta a cikin baitul mali musulmi ne, ya ce ka sake komawa ka ƙara shekara huɗu. Ya ce ya aminin mu ne, wallahi ba zan koma ba. Ya ce ba zan koma ba, ya ishe ni. To duka wannan yana nuna cewa mutane su kiyaye cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa shi ya ɓata ƙasa, ya ɓata al'umma gaba ɗaya. Ka ce ai idan ba a bani kaza ba to ba abu da kazan nan ba zai yi ba. Eh to yanzu zan maka hanya ka ga wani, amma fa za ka bani kaza ba eh to yanzu ga su duk abin da ka samu ba za ka za mu rabar ba dade to kaga duka wannan kuma ba sai wai masu mulki ba a wallahi wannan al'amari ya shiga cikin al'umma gaba daya da malamai da almajiran da waye duka kowa ka taba shi sai yayi wannan al'amari din to kaga irin wannan matsala ne yanzu haka an misali ka zo ka samu wani babba ya kira ka ya ce da wane da wane da wane irgo mutum goma ya ce ga naira 100 ku goma ga shi ka je ka raba muku 10,000 goma wallahi wani sai yayi daga ce ba da 5,500 saboda son zuciya ya riga ya shiga zuciyar mutane to kaga dole wannan mu za mu tsaya mu gyara sai Allah ya gyara mana Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa na la la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim Allah ba zai canza wa mutane ba sai sun canza da kansu tukunna sun canza halin da suke yi na abubuwa harkokin zalunci da na cin hanci da suke yi to duka wannan Allah yana mana kira ne saboda mu gyara zuciyarmu wannan shine tazkiyatun nafs ma'ana gyaran zuciya kenan idan ka gyara zuciyanka to komai zai yi kyau su daka wannan yana ɗaya daga cikin gaba ta biyu to gaba ta uku shine al-aqlu bid-dini ci da addini to shi kuma ci da addini shi ma yana kama da wannan din misali aka je ka samu mutane ka ce a taimaka mana muna taimako muna neman taimako za mu gina makaranta ko za mu gina wani abu an tara ma kuɗin zai kausa aljihu ka je ka yi buƙatar karshe duka wannan Allah tabaraka wata'ala ya hana ko kuma ka tara lancin ka ce za ka gina masallaci ko za ka yi kaza an tara kuɗi ka yi kwana da su ko kuma an naɗa ka cikin kwamitin masallaci ma'ajiyin kuɗin masallaci an tara kaza na rubuta a zo ranar bincike a ce muna da kuɗi kaza a asusunmu kaza misali muna da naira 10,000 sai an zo a samu da ƙyar za a samu naira 2,000 ko 3,000 a wajenka to ina kuɗin suka yi kaga ka ci da addini kenan maimakon ka je ka yi sana'a ka samar wa addinin kuɗi ya ci akan kai ka zauna kai ci za ka yi da addini ɗin to duka wannan mutane su kiyaye su gyara tsakaninsu da Allah tabaraka wata'ala sai ka ga komai ya tafi normal mutane sun yi kyau idan mutane kuma suka yi kyau to shikenan addininsu zai yi kyau idan addini kuma ya yi kyau to lahira za ta yi kyau amma muddin mutane addininsu bai yi kyau ba to wallahi lahirarsu ba za ta yi kyau ba da haka lahiran nan mutane suna jin labarinta ne babu wanda ya je lahira ya dawo ya gaya maka labarin da yadda lahira take babu sai dai kawai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ta ya faɗa da yadda kuma Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani da sauransu amma duk mutane sun mai da labarin lahira da mutuwar nan yadda ka san kamar tatsuniya ka kaskame da shi to me yake faruwa duka wannan rashin gyaran zuciya din ne wannan zuciya din idan ka gyara ta har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wani sahabinsa yana cewa kun ghariban aw abir as-sabil wani ka zama bako a duniya kun fi duniya ka annaka gharibu aw abir as-sabil ka kasance a duniya kaman bako ne bako kan yazo yana tsaman gobe zai tafi ko jini aw abir as-sabil ko kuma matafiyi ne ya dan fake a gindin bishiya yana hutawa zai wuce to kasance haka sannan yake ce masa idan ka kai safiya to kada ka sa a ranka cewa za ka kai yammaci idan ka kai yammaci kada ka sa a ranka cewa za a waye gari da kai a duka ka sa a ranka cewa koyaushe mutuwa za ta iya zuwa ta ɗau mutum kuma wallahi ba za ka san ɗan adam daneji ba ne sai ya mutu gashi nan a kwance ba abin da zai iya yi ba zai iya ko daga yatsarsa ba zai iya yi ba komai sai an masa yanzu kan ya dawo shi ma sai dai a masa kuma duk darajarsa duk mulkinsa duk abin da ya taka a duniya in dai ya zama dan adam to shikenan lamari ya kare shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa utilal insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara thumma idha sha'a anshara to wai mutum kan dan adam kam me yake damu kan har da yake kafirce ne ne da ne dan adam ya kafirce yace wai shi dan adam din nan da yake kafirce mini bari in gaya maka ma da me aka yi shi Allah yace min nutfatin daga digon mani aka yi shi wala kancacce wanda in ya fita a jikinka ma an ce bara kai sallah ba sai kai wanka in ya taba rigarka ma za ta ce ka wanki yace to wannan walakantaccen abun da shine dan adam min nutfatin khalaqahu na halitta shi sai Allah yace fa qaddara sai kawo fa'ul futa sai amfani da fa ta gaggawa yace min nutfatin khalaqahu sai fa qaddara da na halitta shi sai na kaddara masa duk abin da zai yi shi sa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna adukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alqatan misl zalika thumma yakunu buggatan misl zalika thumma yursalu ilayhi malakun fayanfuqu fihi ruha wa yumaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id aw kama qala alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kusan dan dayan ku ana tara mana halittar sa ne a cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana digon mani sannan ya koma gudan jini sannan ya koma tsoka to a wannan 40 guda uku ne a lokacin ne Allah tabaraka wa ta'ala zai kaddara masa duk abin da zai a duniya aikin da zai yi da sana'ar da zai yi da ajalinsa kwana nawa zai a duniya shekara nawa zai yi sannan kuma da ayyukansa da zai yi sannan kuma dan wuta ne ko dan aljanna duk Allah zai kaddara wannan kwana 40 guda uku nan shi yasa Allah ya kawo fa'ul futa da gaggawa yake faddara to barka ji ayan gaba idan aka kaddara masa nan ana kaddara masa rayuwar nan abubuwan da zai a duniyar nan a lokacin za a aika shi ne ko kuma sai yayi wata tara a cikin mahaifiyarsa sai Allah sai yayi amfani da summa da yace fasadila yassara ba sai amfani da summa ta can nesa yace summa sabila yassara sannan sai in yassara hanyar da za a haife shi a gane ko sai in yassara yadda za a yi fita kai in kaga yadda dan adam hanyar da dan adam yake fita baraka ce in ba kaddarawan Allah ba baraka ce yadda zai yi fita ba amma Allah sai ya yassara ya ga an haife shi summa sabila yassara sai a ran aka haife shi nan ana haifansa ne zai mutu a masa kabari ko kuma a wani sai ya yi shekara 10 wani 20 wani 100 ma zai yi sai Allah ya sake kawo wata summa ta nesa sai ta summa sabila ya zata summa amata hu sai na kashe shi to yana mutuwan nan yaushe za a mar kabari sai ya yi watanni ne ko shekaru Allah yana mutuwa za a yi maganan jana'iza sai Allah ya sake dawo da fa'ul futa din nan da ya ce summa ba sai ya ce fa'akbara da ya ce summa akbara ba duk wannan yana nuna maka mu'jiza ce ta alqur'ani sai ya ce summa amatahu sai ya ce fa'akbara ana masa kabari Allah zai tada shi ne alkiyama a tambaye shi a wani zai shekara 50 a ƙasa wani zai shekara kaza kowa iya shekarun da Allah ya ɗiba masa zai a cikin kabari zai yi sai Allah ya sake dawo da summan da yace summa idza sha anshara sannan kuma sai ya tada shi to wannan wai dan adam kenan duk wannan shine dan adam to ba za ka ga dan adam da mai jiwa ne sai ya mutu shi yasa kowane dan adam yana da abokai guda uku duk wani dan adam da ka sani yana da abokai guda uku da iyalansa da abokansa su ne ɗaya kenan. Sannan dukiyarsa, sannan sai ayyukansa. To, idan ya mutu, guda biyu sun san ya mutu, ɗaya bai san ma ya mutu ba. To, wannan guda biyu su ne za su raka shi har kabari, ɗaya zai dawo, ɗaya zai barka. To, idan ka mutu, da ‘ya’yanka, da ‘yan uwanka, da abokanka, duka sun san ka mutu, ana kuka wani ya tafi ya bar mu da sauransu. To, sai ayyukanka na gari, duk ayyukanka in ma na gari ne in ma mura da ya san ka mutu. To, yanzu sai dukiyanka. Dukiyanka shi bai ma san ka mutu ba, dama bai san ka ba, dama kai ka san shi. Yanzu don kana da kuɗi a aljihun ko kana da shi a banki ko a bankaɗe, in ji Maulana Shehu ɗaya rubucewa, ko kuma kana da dabbobi na dukiyan ko kuma wasu abubuwa dai, wallahi ba su ma san ka ba, dama kai ka san su, kai ka tara su. To, in ka mutu ma su ba su san ka ba. Yanzu za a ce yanzu kan ma sun zama na magana. Ba naka bane, yanzu komai ba naka bane, sai na ‘ya’yanka ne da matanka da iyaye da sauran wanda za su yi gado. To, idan aka tafi makabarta, ɗanka ko abokinka shi ne zai iya ƙoƙari ya kama kai kwantar da kai a cikin kabari, yana kwantar da kai zai cire kabansa. Ba nan cire kaban nan da ya ce, je ka da halinka ba ruwana, shi ne kawai ya cire kabansa. Da haka duk yadda ɗanka yake son ka, da yadda abokinka yake son ka, ko ina yin wanta yi in kun yi tafiya, za ku kwana tare, za ku yi komai mu'amala tare, wallahi ba zai yadda ce yau bari in taya wani kwanciya a kabari in ɗebe masa kewa ba, ba zai yadda ba. Da haka yana kwantar da kai, zai cire kafansa, ya ce to je ka da halinka yanzu kam. To, idan ka shiga kabari zai dawo su dawo. To, yanzu wannan za a barka da ayyukanka. Idan ayyukanka kyawawa ne, ka yi su sadaqatul jariya, su gina masallaci, a makaranta, a tonon rijiya, a wasu abubuwa da na ayyukan alkhairi ka yi su, to shikenan sai ka samu ayyukan kyakkyawan mutum yana zaune a cikin kabari. To, wane ni ne ayyukanka da ka yi? Ka yi ta ɗauka na, ka sha wahala a duniya, ka na ɗauka na, to yau zan rama maka ɗaukan da kai, yau zan ɗauke ka. Idan kuma munanan ayyuka ne za ka samu mummunan mutum a cikin kabari, yana zaune yana jiranka. To, wane yau ni ne ayyukanka munana da kake yi? Na yi ta ɗaukan ka a duniya, to yau kan za ka rama min ɗauka na, da haka yau za ka ɗauke ni. Da haka ranar tashin alƙiyama da an tashi, kowa za ka gan shi da laftin zunubinsa ya tafi tashin alƙiyama. Shi yasa Allah yake cewa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, ikra kitaba kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba manita da fa inna ma yatri nafsi wa dalla fa inna ma yadullu alayya wa la tajiru wa zaratu wuzra ukra thumma ila rabbikum marji'ukum. Allah yake cewa duk wanda an fito da kabari, kowa zai fito da littafin sa da ayyukan sa. Allah zai tato ikra kitaba, karanta littafin ka da kanka, kai wa kanka isaji. Har ma Allah yake cewa to wani ba zai ɗauki laifin wani ba. To, duka wannan ana gaya mana cewa a gyara, mutum ya gyara zuciyarsa. Kuma ita zuciya ɗin ita ce mahallin duban Allah ba, ita ce mahallin nazarullah. Shi yasa Allah yake cewa sama ta kasa ɗauka na, ƙasa ta kasa ɗauka ba, amma zuciyar bawa na mumini ta ɗauke ni. Haka duk irin halin da kake ciki, to, ka kasance da arda Allah. In talauci ne, talauci ba zai raba ka da Allah ba, dukiya ba zai raba ka da Allah ba, sarauta ba zai raba ka da Allah ba. Da sarauta za ta raba mutum da Allah, da ta raba Annabi Sulaiman da Allah. Annabi Sulaiman, saboda dukiyar da Allah ya masa, ya kai idan ya yi baƙo, baƙuwa ta tazo gun shi, daga airport ɗin zai narka zinari, a lokacin shi ne kuɗi, za a narka zinari daga airport zuwa fadarsa, za a narka aikwata da su.
ana taka kudi saboda sarauta amma bai raba shi da Allah ba sannan manyan sahabbai da sauransu sai da wasu da sauransu ba su dukiya ne amma bai raba su da Allah ba to in talauci ne ma ba ga Annabi Isa ba tunda Annabi Isa har ya tafi ma bai da ɗakin kwana shi duk inda ya samu kawai fili zai kwanta ne kawai ko filo ko tabarma bai da shi a ƙasa yake kwana in ruwan sama ake yi ma in ya shata layi ya ce kan ruwan nan ya shigo yana duk ruwan sama da za a yi ba zai shigo inda yake ba yana fili waltar a nan yake kwana to kaga wannan kada ka yadda duniya ta raba ka da Allah zuciyarka in ta yi kyau shikenan komai ya yi kyau to da haka wannan ana maganar cewa ci da addini ka je ka ce ina neman taimako zan gina masallaci ko zan gina makaranta ko zan a baka kuɗi ka je ka kashe su ka ci da addini ba kyau ko kuma aika abu kaza na ina neman kaza zan yi wa waye da sauransu sai an baka kuɗi da zai kashe ya zama sana'arka kenan to duka wannan Allah ya hana shari'a ta hana ta daidaita tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala to shikenan sai ka samu duk abin da kake nema to gaba na gaba shine maganan wujubul muhafazati ala salati fi waqtiha wajibcin kiyaye sallah akan lokacinta wancan gaba mun gama da ita shine malam yace wa ta'khirus salati an awqatiha da jinkirtar da sallah gabarin lokacinta shi jinkirta sallah ba karamin bala'i bane ya kasance cewa kai kullum ba za ka yi sallah akan lokaci ba sai lokaci ya kure sai ka je ka hada azhar la asar kaga an samu matsala ko kuma ka hada magariba isha sai ka gama harkokinka sai ka zo ka kwanta da dare sai ka hada azhar la asar magariba isha duk wai kana ayyuka wani ya ce ina aikin office ina aikin kasuwa ina aikin kaza ina leburanci na ina duk wannan baka da hujja wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa malai yake cewa ya adi annal muslim ma'murun bil muhafazati ala salati ana dai shi musulmi an umurce shi da kiyaye sallah fi awqatiha akan lokacinta fa in akara salata faqad asalla wa rasuluhu duk wanda ya jinkinta sallah malai yace ya saba wa Allah ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lianna Allah qala fi shani ali ta'ati wal iman domin Allah yana cewa akan waɗanda suke masa biyayya da imani yake cewa wallazina hum ala salawati yuhafizuna sune waɗanda suke kiyaye sallar su Allah yace ulaika humul warisuna waɗannan sune masu gadon aljanna so kaga sannan Allah ya sake cewa allazina yusunal firdausa hum fiha khalidun sune wanda suke gadon aljannar firdausi kuma suna masu dawama a cikin ta to kaga kiyaye sallah zai sa ka samu aljannar firdausi ma'ana tunda idan baka kiyaye sallah ba kuma to abinda akwai abinda malaman usul suke cewa mafhumul mukhalafa an gane ko tunda in an ce idan ka yi sallah za ka samu aljanna ko to ba ya an ce maka idan baka yi ba za ka samu aljanna ba ka san cewa ba za ka samu ba kai ba an gane ko misali za a ce ai in wane idan wane ya yi sallah in dai ba wa ya yi sallah zai samu aljanna to kai ba ya an ce maka wanda baka yi ba za ka samu aljanna ba kai ba ka san ba za ka samu ba an gane ko so duka wannan kiyaye sallah yana daga cikin al'ada na mutane muminai ita sallah tana kiyaye mutum daga abubuwa masu yawa na farko tana kiyaye mutum daga fitinar rayuwa duk wanda kaga ya rike salloli yana kokari yana yadda Allah ya ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah kamar yadda kuka gani ni din da nake sallah kuma ita sallan nan lokacin da aka saukar da ita saboda muhimmancinta Allah tabaraka wa ta'ala bai saukar da sallah ba kamar yadda yake saukar da aya ko qur'an ko aya wani abu ya faru a saukar da aya a'a isra'i aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama aka dauke shi daga nan Makka aka tafi da shi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar ta shida ta bakwai aka wuce Sidratul Muntaha aka wuce Jabarutu aka wuce Lahutu aka wuce Hahutu aka je dai inda Allah tabaraka wa ta'ala ya da a gana kawai kuma ba wai yana nuna maka cewa don wai an kira Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya je ya gana da Allah a bashi sallah can a can wai Allah yake ba shi Allah ko ina fadarsa shi ha baka ga wani annabi shi a cikin kifi ya gana da Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa annabi Yunus da ya fada cikin kifi yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin har ma maulama shaul islam radhiyallahu anhu yana cewa wa aina tuwan min za wa aina kalimu wa aina alladhina da wa masjidu rutu yace manzo annabi Musa shi ya gana da Allah a duri sina a bane ma nan duri sina a misra anan ya gana da Allah Allah ya to ina dutsin yake yana nan yanzu anan ya gana da Allah shi kuma annabi Yunus a cikin kifi ya gana da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan daraja ce shi yasa Imam al-Busiri yana cewa kaifa tarqa ruqiyyakal anbiya'u ya sama'u ma da wala ka sama'u yace ta ya za a yi annabawa su hau matsayinka ya daukakan da sama ma ba ta samu wannan daukakan ba to in ka ce saman bakwai to an wuce sama to tsakanin Allah da manzo Allah wannan wani abu ne wanda sirri ne tsakanin su ba wanda ya sani shi yasa ma Allah da ya bashi wannan sallan da ya bayar an ba da ita ne kamar tsaraba wa al'umma amma ganawa da suka yi har yau Allah bai gaya mana ba Allah yana cewa fa auha ila abdi ma auha Allah ya yi wa bawansa wa'ayin abin da ya masa bai faɗa ba wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da Sayyida Aisha yana ce mata he take cewa ya rasulullahi ni Allah ya ce ya maka wa'ayi abin da ya masa wa'ayi ko za ka gaya min menene wa'ayin da ya maka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ke Aisha kina so in tona asirin Allah ne mun yi asiri ni da Allah kina so in gaya miki ne zai fauki shiru karki kara faɗan wannan magana so da haka wannan matsayi irin na sallah kenan da haka za mu kwana a wannan gaba insha Allah a wani sati in mun zo za mu dora Allah ya riko da hannunmu Allah ya biya mana dukkan bukatunmu dukkan matsaloli na rayuwa Allah ya ɗauke mana cikin tunu da suka yi wa wannan ƙasa Allah ya ɗauke mana Allah ya bunƙasa mana arziki a wannan jiha ta Gombe Allah ya ɗauke mana talauci da masifa da sauran duk abubuwan da yake faruwa a wasu jihohi Allah ya ɗauke mana a wannan ƙasa a wannan jiha kuma wanda suke fama da wannan abubuwa Allah ya dauke musu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasar mu Najeriya da jihar mu ta Gombe albarkatun Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ya ji kan mu ya san iyayen mu Allah ya saka shanan mu da alkhairi a barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatihil mu'min wal khatimil mu'tabar nasir wa hayyul haq wa la ilaha illa sawarika mustajim wa ala alihi wa qadri al azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم